الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الكل أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر ولا تعسر. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا من
لا يأكله إلا الخاطئون.
الله أكبر.
شي غباني دا بياني نا رانا تاشين القيامه منجي متاني وادان دي كازانتي سكاي ابين كيركي الله تعالى يا باسو لتافين سو ا حنن داما wannan kuwa ɗaya ɓangaren ne wanda Allah ta'ala zai biyo littafi a hannun hagu, ma'ana mala'iku waɗanda Allah ta'ala zai umarta su ba su littattafansu a hannun hagu. Dama jama'ar kenan, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, babu na uku. Ashabul a'rafi su ne za a ce kamar na uku, amma su ma daga baya suna shiga aljanna. Allah ta'ala yana shi da su udukul jannata wana da ashabul arar rijal ya'rifunahum bisimahum qalu ma agana antum jam'un wa kuntum takdirun haula allazina qasam la yanahum birhama. Yanzu in ne kuke cewa da Allah ba zai zama su da rahama ba, udukul jannata, ku shiga aljanna, la khawfun alayhi. To irin wannan kenan kashi biyu ne kawai yake, yan aljanna da yan wuta, kafirai da munafikai, dama wuta su daya. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha. Allah ta'ala ya tattali wuta ga munafikai maza da munafikai mata da kuma kafirai, khalidina fiha, za su dawwama a ciki. To saboda ga wannan ma wanda za a biyo littafi a hannun hagu su din ne da kafirai ne da munafikan. Wa amma man uke kitabahu bishimali, amma wanda aka biyo littafin da shi kuma a hannun hagu, sai ya kulu shi kuma sabanin wancan ba murna zai ba, sai ya kulu sai ce ya laitani lam uta kitabiya, kai tona kai tan halakata, ina ma ba a bani wannan littafi ba, ya laitani kanta kitabiya, haka ne ko ba gaba, ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya, ina ma ni ban san wannan hisabi da akai, ina ma tun daga mutuwa ta farko da nayi a duniya haka zai fada, shikenan an gama kinin ba zan sake ku kuma tashi ba, ya laita ina ma mutuwar da nayi kanta kafiya ta zama ƙarshe kenan na rayuwata, ba zan ci gaba da rayuwa a lahira dan in ga wannan abun bakin cikin ba, na abin littafi a hannun hagu. ma agana annimaliya dukiyata bata amfanar da ni da komai ba tunda ban yi amfani da ita a abin da Allah ta'ala ya ce ba ban sadaka ban zakka ban shiyar ba kuma ban imani da Allah subhanahu wataala in ji su halaka anni sultani mulkin da nake da shi ya tafiya ban halaka babu shi yau damar da nake da ita babu karfin da nake da shi babu mutanen da nake da su babu kujojin da nake da su babu sai Allah ta'ala ce ku zo fa gullu ku kama shi za ga yawa gabaniya fa gullu ku kukunce shi kawo hannayensa a sa ta bayansa yinsu ne wa amma man uti fitarwara a zahari summa wato za a kawo summa fi silsilatin zarquha saba'una ziraan fasalin sannan kuma a cikin sarƙa wacce awunta zarquha awunta shi ne saba'una ziraan kamu wato saba'in zira'i ba irin zira'i da aka sani na hannu ba zira'i irin na mulki irin na sarauta fasalin ku a sa shi a ciki a daure shi a ciki inna kana la yu'minu billahi al-azim abin da yasa aka yi masa haka aka bashi wannan littafi a hannun hagu kuma sannan aka zo aka sai a cikin wannan kukumi cikin wannan sarka kuma tauta ba sarka ce haka kawai ba na ai sarka tauta ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya kasance baya imani da Allah subhanahu wataala al-azim mai girma wala yahuddu ala da'amil miskin baya kwadaitarwa ga abincin miskini kwadaitarwa ballantana ya bashi ballantana ma ya ciyar wato marowaci ne boyewa yake hanawa yake wa ya'muruna nasa bil bukul yana umartar mutane da yin ruwa falaysa lahu al-yawma hahuna hamim to a yau hahuna anan ba bashi da wani hamimun wani masoyi mai kaunarsa wanda zai iya fitar da shi daga cikin wannan halin da yake ciki na tas wala ta'am kuma ba wanda zai bashi abinci shi ma bai bayar ba illa min gisilin sai dai kawai abin da ake cewa gisilin shine ana fassarawa da asaratu da ahalin nari ne sirkamaki ake cewa da hauka ko sirkamaki wato irin dauda ta yan wuta gumunsu da dukkan irin abubuwan da yake fitowa daga cikinsu na kazanta to shine abincinsu ko kuma yan mutan irin waɗannan shine abincinsu abincin da la ya'kuluhu ila al-qati'un ba wanda yake cin irin wannan sai waɗanda yake cin shi al-qati'un wanda suke masu kuskure amma ba kuskure wanda yake kishiyar daidai ba ga abu daidai sai kai kuskure ba kai ba to wannan Allah yana yafe maka ai kuskure ne urfi an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukurihu alayhi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an daukewa al'umma ta ba za a rubuta musu zinubi ba mutum uku abubuwa guda uku al-khata'u kuskure wan nisyan da mantuwa wa mastukurihu alayhi da abinda aka tilasta aka tilasta musu sai wannan ba za a rubuta mun zanibi ba abinda aka tilasta maka koda kuwa ka faɗi wata kalma ce da ka fita daga cikin addinin musulunci illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin sunnah sai wanda aka tilasta amma zuciyarsa tana mutma'in tana nitse da imani bata fita daga cikin imani ba amma wannan kuskuren nasu kuskure ne na sako wanda yake tabbatar da mutum a cikin wuta kamar irin yadda a suratul qasas Allah subhanahu wataala ya bayyana inda fir'auna wa hamana wajnuduhuma kanu kha'ina saboda haka fir'auna kololuwar ba wanda ya sako irin nasa shi ba wai ya bauta wa Allah din tare da wani ba shirka ba a'a shi kiya shi ne Allah shi za a bauta wa shi ba zai bauta wa kowa ba ma sai dai shi a bauta masa ma alimtu lakum min ilahin ghayr ban san kuna da wani ubangiji ba kidan ba haka yake faɗa kai a ƙarshe ce ma duk wani ma wanda zai kira kansa Allah shi ne a game da shi ana rabbukum al-a'la to duk wannan fa abin da yake kashewa ya'ya mazan nan da yi da duk wannan ukubar da yi da duk wannan jayayyar da yake da Annabi Musa duk wannan kuskure ne irin wannan kuskure ne kanu kha'ina sun kasance masu manya manyan zunubai sun kasance mushrikai saboda ga wannan ayoyi suna nuna mana abin tsoro na wanda ya je ranar tashin alkiyama ba a shirye ba kuma da hadin kitab la yubadiru sajiratun wala kaybatun illa arsa wanda irin littafi ne wannan ba abin da ya bari ko babba ko karami gashi ya cimme ya lissafi kuma sannan har yanzu rashin ciyarwa dukkan irin ibadojin da Allah ta'ala yake ayi ya umarci bayan su fi babu wata ibada wacce idan mutum da yi ta ba duk abin da ya samu a ranar lahira sai ya yi fatan ya dawo duniya ya yi ta ita ce ciyarwa to shi wannan da yi ba wala ya kuntu ala da'amin saboda ka ya kamata tun kafin ranar ta zo mu yi kan mu hisabi kamar yadda sai na Umar ya faɗa ko sai na Abubakar mun faɗi hadisin a wancan kara hasibu an kusahum qabla an tuhasab ku ya kanku hisabi kafin a yi musu to nan za mu tsaya a fassar abin da ya saura kuma za mu ci gaba da bayanin da muka fara a kan aya cewa Allah subhanahu wata'ala ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai da littafi a hannunsa ko sai da fasfo a hannunsa ko sai da wasiƙa ta Allah subhanahu wata'ala a hannunsa wasiƙa kalma ce wasiƙa abinda ya yi zama matabbaci fa ba bisini ba ne kuma ba kuma bisadi ba ne bisa'i ne wasiƙa tabbataccen to mun kawo da tafai na hadisi a wancan karatu kuma mun kawo abin da ya kasance na hankali irin yadda mutane yanzu kowa sai ya rubuta wannan sika zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko sai ya rubuta takarda ko saboda zai rubuta wani gaisuwa irin ta juma'a din nan ko gaisuwa ta azumi ko gaisuwar shan ruwa ko kuma a'a shine yake so yayi wani fasin wanda yake nema Allah ta'ala kai min abu kaza Allah na yi imani da kai kai min gafara Allah ta'ala wannan wahala da ake ciki Allah ka yaye mana duk wannan fa yana magana ne da Allah duk wanda zai zama zaka mayar da Allah subhanahu wata'ala muhada zaka mayar da shi second part shine na biyu a magana to wannan wasiƙa ce takarda kake gaya wa Allah subhanahu abin da ya kasance wannan Qur'ani wanda ya haddace zai karanta daga wanda bai haddace ba gashi Allah ta'ala ya rubuta masa sai ya karanta saboda haka yanzu wayar kowa a cikin take da irin wannan wasiƙa din ko daga cikin kuma tafsirai waɗanda ya kasance akwai tafsiri na zamani التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج الأستاذ الدكتور وهاب الزهيري سفلن سنة 29 كما بغننا دار الفكر واندا شافي واندا جزئي شافينا 94 ينا تشيوى روى الطبراني عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز با wanda zai shiga aljanna ba wani mutum da zai shiga aljanna illa bi jawaz sai da passport me a cikin passport din shine bismillahir rahmanir rahim haza kitabun minallahi likulan ibn kulalin udkhulu jannatan aliya qudubu adaniya shine mun riga mun fassara cewa bismillahir rahmanir rahim waye wannan musulmin Allah subhanahu wataala haza kitabun minallah wannan tafi ne daga Allah li fulani zuwa ga wani bin fulani dan wani udkhulu jannatan aliya ku shigar da shi aljanna madaukakiya ku fuwa daniya abin da asarta ya kasance kusa akwai ziya al-maqdisi shi kuma a tasa lafazin ruwaya yana cewa yu'ta al-mu'min jawazan ala sirai akan sirai za a bayar mumini pass abinda ke rubuta cikin wannan pass din shine bismillahir rahmanir rahim haza kitabun minallahi al azizul hakim wannan littafi daga Allah al azizul hakim mabuwayi mai yin komai da hikima li fulanin zuwa ga wani udkhulu jannatan aliya ku masu kula da addini ku shigar da aljanna ku shigar da shi aljanna madaukakiya kuduwa daniya wace abin asarta yayya ka kasance a kusa kusa wannan ban yi alama a gudun ba tafsiri na ayatin min alquran alkarim na sheikh alislam almujaddid muhammad ibn abdul wahhab almutar wafa shekara 1115 zuwa ko kuma kace 1206 shekara 1206 yayi wafa ce wannan a kitabin littafi na Shamsul Ma'arif al-Kubra su wannan ba irin hujjojin su yanzu muke kawo ba da wani tafsirin ko babu ga wani tafsir ga tafsiri na at-tafsir al-ma'asir na Abdurrahman Mansur na Imam Suyuti wanda yake fassara ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa wa akaraja ibni kawdal tabu ina fata ana dauka su sauraro kuma a rika cewa ba a san daga ina nake karantuwa ba ana ga ina magana daga to ai ma gaba daya duk ko komai da ka nake duk shirin da zaka ji a radio yanzu duk shirin da zaka ji ba komai a nuna da ka nake kowane ishi ne gida kan gidan da ake ta karanta ta ko kuma ilimi ko ko wanda nake a ko a freedom ko a ina ne bana tafiya da takarda bana tafiya da komai sai dai kila in tambaya ce na nemi takardar da zan rubuta in tambayoyin da yawa ina bi daidai ana kuma ina an ce ilimi kogi ba wai magana akan tak guda ɗaya ba a tambaya ce ta duniya da lahira ila kan in ban sani ban ce ban sani ba ina sani in ce ina sani babu wani istisna'i idan ina zaune ana magana ta abugo waya a tambaya a tambayan ko menene abin da na sani shi zan amsa kuma a iyasai na ni ne farkon wanda na fara yin phone in na addini a rediyon tarayya na Kaduna da shugabanta na yanzu Buhari Awolu Buhari Awolu yana nan shine shugaban FIRC ko Kaduna a yanzu to saboda haka da kuma ɗaya shugaban wanda kuma shine shugaban rediyon tarayya na gaba ɗaya Yusuf wane ne Sambo ba Yusuf Sambo wannan abokinmu ne da yake Adigat Yusuf dai sunansa shi ma yanzu shugaba ne na rediyon kuma tarayya gaba ɗaya na tarayyar gaba ɗaya wannan kuma rediyon tarayya na Kaduna shine yanzu can nake zuwa shine yake cewa shi Imam Suyuti a wannan littafi nasa Durrul Mansur fi tafsir al-Ma'asur mujalladi na 8 shi ma da rafiki su ne suka buga shi shafi na 272 yana cewa wa akaraja Abdurrazzaq وابن المنذر والطبراني وابن مردوي عن سلمان الفارسي لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان وابن فلان ادخلوه جنة عالية كتب عدانيا من جد من فتوانا من جد جاوانا من فسرا من فسرا تغاشي ما ننياكاو من دكا وخجوجيني لتفسيري دون تفسيري لذاك الأقوة yake ne wanda za ka cewa su kawo wannan ba in kuma kana so ka ga maganar da aka yi ta rubuta ne kamata mu dauko gasiri yanda yake kaman yanzu wannan shine nizhatul majalis wa muntakab an-nafa'is nizhatul majalis wa muntakab an-nafa'is na sayyidi abdul aziz shi wannan hamsin kan na Sheikh Abdulrahman As-Safuri Ash-Shafi'i wanda na dauka za a kawo shekarar wafatin sa eh mun rubuta shekarun wafatin sa yin daga tafsir guda ga hujjoji guda 6 anan insha Allah za mu tashi kila ko daga wannan tani ko duk ga su nan duk su ne nan duk hujjojin ne nan musulmai da kuma mujarrad da dahira da kabir an-nawadir to saboda haka muna fata Allah subhanahu wataala ya nufe mu da dukkan abin da muka fada da hujja ne babu wani abin da ta fada a duniyan nan ba hujja ba wani mutum da taba gaya masa wata magana wacce ba haka take ba idan akwai ga duniyan nan kuma alhamdulillah Allah ta'ala ya ba mu tsawon ran da lafiyar gawo eh a kowanne gari na ai a dadin na fadi ma garuruwan da na zauna eh ko za a ji a kwakulo wata ƙarya da na tabewa wani ko da duniya ta ce ban tuna kuma abin da yake tsakani na da Allah subhanahu wataala saboda haka babu wani abu a duniyan nan wanda ni na taɓa faɗe su da ka haka kawai sai akwai hujja wannan kuma ya rige naka in hujjar ba ta maka ba shikenan ko sai kai wa mai hujjar raddi amma ni ba ni ba don ku saboda wannan tafi ya kai fiye da shekara 500 kuma ga ci gaba da bayani akan mushkilolin yan mata kamar yadda muka yi alƙawari jiya
ko kuma su maneman su ganta a wata mummunar sura ko kanta kamar kan jaki ko kan wata mucijiya ko kan wata saniya da sauran abubuwa na dabbobi waɗanda ba su da can gani ko suna da abin tsoro ita din ma wani lokacin takan ga maneman nata suna canzawa ko su akan kansu rika canzawa ta yi kamar kafofinsu ba irin na da ba ne da suka zo musamman ma idan magana ta fara ƙarfi da farko komai zai tafi daidai amma daga zarar magana ta fara ƙarfi to sai ta riga ganin irin waɗannan abubuwa sai a yanzu ma ta gane ashe gajere ne ko sai yau ta gane ashe ma haka hancinsa yake ko ashe ma haka idansa yake ko kuma hararsa yake yanzu idan ya zo ko kuma idan ya zo fushi yake da sauran irin waɗannan amma shi sam-sam ba abin da ya canza gare shi ko kuma ya kasance duk sanda ya zo ta ji ciwon kai ko duk sanda ya zo ta ji ciwon ciki ko sanda ya zo zazzaɓi ya zo mata ko tsoro ya zo mata da sauran abubuwa irin waɗannan ko irin waɗannan mafarkai da za su yi kai masu ban tsoro ko ya kasance wani ya rika zuwa gurinta kila ma yana kama da wani wanda take jin kunya kamar malaminta kamar wani ɗan uwanta ko kuma ma mace ce za ta da gani a mafarkin wani lokacin ma mata ta rika juyawa namiji ko yaro ƙarami tana tsammanin yaro ne daga baya ta ga ashe babba ne ko mafarkin ruwa ko mafarkin taro na aure irin ci da mata take yi ko kuma taro na suna ko ta da ganin yara ƙanana hakanan ana shayarwa da su ko ita take shayarwa ko waɗansu suke shayarwa da waɗannan yaran kuma duk waɗannan abubuwa fa gaskiya ne idan yaran ta gani ya ƴanta ne wanda ta haifa da wancan mutum da take ganinsa yana taɓa ta kuma ya taɓa ta shine ya san yadda yake taɓa ta ko ta da ganin waɗansu abubuwa a idan ta bidin ma ko ta rigini akwai wani abun nan amma kuma ba da ganshi ba ko ta rika jin motsi ko ta ji kira ko sallama amma da za ta duba ba kowa ko a ce ba a kira ta ba ko ta rigini abubuwa tana ganin kuma sai ta sun bata ko wasuwasi ko faduwar gaba ko bugun zuciya irin bugun zuciyar wanda kila rigar ta ma ko zanta ko gelan ta ma ya rika yin motsi ko ta rika yin fishi haka ba gaira ba da ni ta rika yin iyayen ta fishi ta rika yin uwan ta fishi dan abu kadan ke fishi ko yawan fada duk waɗannan yakan kasance ta rika ganin su kuma ba isa ai mata fada ba ba isa a tankwala ta ba wanda kuma da can ba haka take ba ko ta zama ita mai ibada ce ko mai karatu ce amma daga baya kuma abun nan bai shiri ce ta kasa yin karatu idan an ce ta yi ta kasa yi ko ta ki to abin da muke ƙara yin nasiha a kai shi ne har yanzu ku ƴan mata ke bazaura idan kina zance da bazaure ko saurayi kar ki yadda wai a ce an kawo miki sako daga wajen wacce mai yiwuwa ce za ki zama kishiyarta wannan ya sha zuwa gurin a inda muka gano irin waɗannan abubuwa su ne aka yi mata sammu wanda har abada ba za ta kuma auri wannan mutumin ba idan ba karye wannan sammu aka yi haka irin wannan ko da ta muke jan hankalin mata su rika taka tsantsan da irin wannan to shi magance irin wannan matsala yakan kasance ta hanyar bata wannan sihirin da aka yi da kuma koran aljinin da kuma fitarwa da abin da yake jika kila wanda ake cewa kamar ajiya wani abin ajiyawa za a kasa su tsallaka wani abin a sama ta zo ta bita karkashi in a kasa ne kafa ta ta ciwo duk wani magani irin na ciwon kafa ba zai yi ba idan kan ne haka duk wani magani da aka saba common na ciwon kai ba zai ba ko ya warke zai dawo ko ta ci a ciki cikin ne ta ciwo duk wani magani da aka sai na maganin ciwon ciki babu in kuma aka bincika a gaske ta kuma lafiyar ta kalau to na shi ake cewa ajiya shi ma a fitar da shi akwai abin da akan bayar wanda akan yi kumallansa ko a yi gudawa sannan kuma akwai zama da za a rika yi na karanta ayoyin Qur'ani wanda ake cewa ruqya ko ruqya irin ta shari'a irin wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi ma yakan yi wa waɗansu a yana da wahalar garkarwa kaman kwatankwacin mutum ne ya sa rigar ruwa kabido ko raincoat babu yadda za a yi ruwa ya taba shi sai idan ya tuke to wannan sama babu yadda za a yi wacce ta dawo normal ko kuma a'a a yi wani magani ko a yi wata addu'a ta kama ta kote tasiri a kan sai idan karyawa kamar irin yadda babu yadda za a yi ruwa ya taba jikin mutum sai idan ya tuɓe wannan kabudo din ko ya tuɓe ko ya kauda lema daga kansa umbrella to sannan saboda za ka ana cewa ai an karanta kaza an sauke mata alqur'ani an karanta ayati kursi dubu kaza ko miliyan kaza ko kullun sai ka yi kaza kullun sai ayin kaza amma a gashi to haka ne dalilin kenan amma yana karyewa kenan ba ma sai an sake yin komai ba manema ta ko ina kuma sai ta dage sai ta zaba a wancan halin ku ko ta zaba tunda ba normal take ba a sannan abin da yake take ganinsa daidai to a hakikanin gaskiya ba shine daidan ba ma'ana wannan take tana so a irin wancan halin kafin a kare samu to idan da za a kare samu ko sai daga bata son wanda kuma tace tana so ba shi take so ba kamar an yi irin yadda ko a gida ne za a ga cewa wanda yake kaunarsa ba ta cika yake kaunarta ba ta cika son sa ba wanda baya son ta shi take so to haka nan ma idan da za a yi auren a ga wanda ta zabo a wancan halin tace shine take so to idan da halin kuma zai batta samun ya kare sosai da kuma bata son sa to haka abin yake kuma a iya sanina ban san wani ko a wani tashi samun da yake karye irin wannan gabaki ɗaya kasba sai dan irin abin da Allah ta'ala ya sanar da mu da yau da kullun da irin waɗannan halukka suke zuwa a gare mu za a samu cewa in sun littafe an ce sun yi irin waɗannan maganganu amma sai ka zo ka yi wannan ɗin sai ga cewa ba zai ba a koje shi za ka ga cewa irin wannan yana yi ba sai dai idan ya kasance samun ba irin wannan ɗin ba ne don kansa hawa ne saboda haka ashe abinda muke ƙara jawo hankali shine iyaye ce maka su saurari yarinyan nan da kyau a ina ne matsalar take idan matsala ce ta shafi ta aljininka nan akwai ko san mu komai ta su taimaka a magance tun da wuri idan waɗansu cutoci ne wanda sun shafi na zahiri ko a asibiti ko a ina ana iya warkarwa da wannan su yi kokari su ga cewa ta warke su dai a iya sanansu su kai ta gidan mijin nan ba tare da wata kura ba tare da wata mushkila ko matsala ba don kar ya kasance su jefa yarinya cikin bala'i ko kuma a dawo ana zarginsu ana cewa da gangan su kai mun ga da dama mutum zai zo a ce yana son yaro ko yaro ce yana son auren wance iyaye su hana su kawo masa wata ko 'yar ƙawarsu ko 'yar abokinsu a zo a yi ana sai ka samu cewa ashe wannan matar tana da wata ma cuta ko irin cutar nan ta kanjamau ko wata cuta daban ko wani hali daban kuma duk a zo ana da na sani wallahi sallahi ban sani ba na gaya maka aure ka irin waɗannan suna faruwa a halin yanzu.
To tunda muna da sauran lokaci ga bayanin samun lalata rayuwa gaba ɗaya da kuma larurar salihai kashi na farko.
Akwai wata larura wacce na sa mata suna wato larurar salihai ko kuma samun lalata rayuwa.
Wannan kuwa wani nau'i ne na depression
wato damuwa ko kuma ikhtiyar da harshen Larabci
wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗaura ɗamarar yaƙi da shi a wannan shekara ta 2017 amma ita Majalisar Ɗinkin Duniya bata san da wannan ba don ko wannan shine wanda muka ce na baɗini ba na zahiri ba
wanda a karatun da ya gabata mun ci karo da kissar Annabi Ayyuba alaihi salam wacce ta kasance daidai wa daida da wannan tunani da kuma wannan bincike nawa saboda haka muka yi bayanin cewa akwai kamannin Annabi Ayyuba a cikin wannan al'umma tamu wanda su ma suke fama da larura irin tasa kuma suke neman taimako na Allah irin nasa saboda haka ita larurar Annabi Ayyuba larura ce wacce ta kasance shedan ya zama shine sanadiyarta kenan za mu iya raba abin kashi uku irin ta Annabi Ayyuba ita ce wacce muke cewa larura ce ta salihai sannan akwai kuma larura wacce ta kasance ta sammu ce amma kamar su ɗaya dukkan alamun su iri ɗaya ne kuma kusan hanyar warkar da su iri ɗaya ne illa kawai ƙari da aka yi na janibi ko ɓangaren sammu ɗin sannan kuma mutanen sukan kasu wannan sammu ne wannan kuma kawai saboda zama wasu salihi ya game da wannan cuta wannan kuma mace ce saboda haka akwai bambanci abinda muke nufi cewa da larurar salihai shine mutum ya kasance na kirki ne kuma yayi zara akan kowane irin abu idan bangaren abin da ya shafi neman ilimi ne yayi zara a nan idan abin da ya shafi neman kuɗi ne neman abinci ne nan ma yayi zara idan abin da ya shafi sha'anin aiki ne nan ma yayi zara idan abin da ya shafi sha'anin addini ne nan ma yayi zara idan abin da ya shafi hulɗa da jama'a da haƙuri da jama'a da taimakon jama'a nan ma yayi zara to sai Iblis ya ce to wannan ba za ta yi ba wannan ina yin tufka yana ware mini saboda haka yakan zabo wasu daga cikin makusantansa ƴaƴansa tunda abu ne wanda yake da sha'awa a kai saboda haka ba zai dora wani ma'aikacinsa ko wani ministansa ko wani commissionansa ko wani directorsa sai dai ɗansa na cikinsa na jika to shi zai taka ya lalata wa wannan mutumin kirki ɗinnan dukkan harkokinsa da izinin Allah ya lalata hanyar addinin nasa da ya yi fice ya lalata hanyar neman kuɗin nasa da ya yi fice ya lalata hanyar hulɗa da jama'a ɗin tasa da ya yi fice a kai ya kuma lalata lafiyar jikinsa wanda yake jin daɗi da ita a da ko da ka waɗanda suke zuwa wajenmu rabinsu kusan suna fama da irin wannan ne wajen 90 kuma cikin 100 su abin da ya shafi addini wato baya damunsu ma'ana ita wannan laruwa tana da alamu guda hudu wanda suke nuna ita ce na farko addini na biyu abin da ya shafi tattalin arziki wato neman abinci na uku abin da ya shafi hulɗa da jama'a na hudu shine lafiya to waɗansu da daman su suna yin addinin su kamar yadda ya kamata kamar da yadda Annabi Ayyuba ya yi ko ya kasance 90 cikin 100 ne su hatta addinin ma ya nemi su wahala saboda su abubuwan nan guda hudu idan fa babu ɗaya daga cikin su to rayuwa ba za ta yi daɗi ba
a ce mutum ya kasance ba mai addini ba to komai yake da shi wannan taɓewa ce ƙarshen su ko yana da addini
yana da hulɗa da jama'a yana zama da kowa lafiya kuma ga lafiya jikinsa amma kuma hanyar neman azzaki daidaituwa ta ki tsaya to haka kowane ɗaya idan ka zare daga cikin kuɗin nan rayuwa ba za ta yi kyau ba saboda haka irin wannan larura sawa'un ta sammun ce ko kuma a'a shi Iblis shi ne yake turowa makusantansa su haddasa kansu dai abubuwa guda huɗun nan su ne alamun nasu amma za mu gane dukkan masu wannan larura ɗin ta sammun ce ko ta abin da ya shafi Iblis ne za ka samu suna fama da yawan tunani wanda ba sa sanyi ko tunani wanda zai rika nuna musu kamar ma sun fita daga cikin addini kowanne daga cikin su zai zama yana takura yana nesa-nesa da jama'a yana gudun duk wani inda zai samu taimako ko zai samu magani wanda ya kasance wanda zai fitar da shi daga cikin wannan matsala sai ga yana gudun irin wannan gurin kuma yana gudun duk wani wanda zai ce zai taimaka masa da irin wannan zaka sai mu suna da yawan wasuwasi da kokonto a cikin abin da suke aikatawa kila a wajen alawla ko a wajen sallah in sun zama daga cikin wannan waɗanda su bangaren addinin tima ya sukan zama masu kokonto a cikin mutane suna shakkar mutane wato kin amincewa da mutane su rika saka musu ayat tambaya musamman da makusantan ko mahaifiya ko mahaifi ko dan uwa ko yar uwa su ki yarda da su da za su kawo wani abu su ba su su rika kin karbar wannan abin ko din sun karba su ki ci ko su ki amfani da shi suna tuhuma ko akwai wani abu da aka saka musu a ciki wanda za a cuce su alhalin kuma irin wannan abin da aka ba su abin da zai amfane su ne fitar da su daga cikin wannan matsalar dukkan dai abin da zai kasance a ƙarshe zai zama alheri a gare su sai ga cewa ba sa kulawa da wannan kuma duk waɗansu hanyoyi da za a bi don a warware wannan matsala sai ga a ƙarshe ba za ta yi ba ga yawan damuwa da ɓacin rai baƙin ciki da ba gaira ba dalili da kuma ƙauracewa mutane da kuma rashin cika alƙawari wato idan aka yi musu alƙawari ba za a cika musu ba nan kuma babu yadda za a yi wata mu'amala ta kullu a ce da yau gashi an yi mu'amala wacce za a samu alkhairi wacce za a samu kuɗi kwangila ce a'a wata mu'amala ce aka kulla wanda za a da waɗansu mutane a yi wani abu wanda za a samu alkhairi a cikinsa ko kuma wata mu'amala ta saye da sayarwa ko wata mu'amala wace ta shafi jama'a kaman wani abu ne wanda za a yi shi ya shafi jama'a, misali abin da ya shafi aure ne, abin da ya shafi wani abu na siyasa, to sai karanci ya ki kulluwa abin duk sanda aka zo za a yi ba zai yi ba da farko kaman zai yi, amma in an zo karshe sai abin ya zo ya wargaje. Sannan kuma ba wani abu wanda mai irin wannan hali zai kama ya miƙe har ya kai ƙarshen sa. Abin da ya shafi neman ilimi ne, abin da ya shafi hatta neman lafiya ne, abin da ya shafi neman kuɗi ne, ba abin da zai yi, ba abin da zai dore har a kai ƙarshe, har a ci morir wannan abin. Rashin kulawa da shugabanni musamman iyaye ba za su iya zuwa su riƙa gaishe su ba, koda ko suna gari ɗaya ko suna gida ɗaya, kai koda suna unguwa ɗaya koda suna ɗaki ɗaya, sai ga suna jin nauyin su ba su haƙƙin su na girmamawa. Idan da suna yi musu wani taimako, suna kawo wani abu, su ba su kullum ya zama ko sati sati ma yanzu sun kasa yi, kuma suna so ba wai ba sa so ba ne, zuciyar tana so ta san muhimmancin abin, amma sun kasa yi, ko bari sai an jima, ko bari sai na je can har kuma dare yayi, gobe ma haka jibi ma haka. Wannan abin da muka faɗa yanzu nan maza da mata duk sun hada akan wannan, dan za a iya samun matan da suke su ma suna business, suna hulɗa ta neman abinci, ko suna aiki, ko suna neman ilimi, amma kuma mace ita kuma takan sha bamban da namiji wajen abin da ya shafi hulɗa ta aure, ya kasance ya ƙi yiwuwa, kuma duk wani kokari da za a yi, ko kokari da ita kanta za ta yi, ko wani daga cikin yan uwanta wanda zai yi, sai ya ga cewa abin bai yiwu ba, auren bai yiwu ba, bai yiwuwa ita kanta ne ita za ta rika warewa abin, ta rika kin abin, ko wani daga cikin, ko shi kansa manemi, ko wani daga cikin yan uwanta wanda ya kasance ake yin maganarsa, ya ce ba za a yi da wani ba, kuma shi ke dole tunda shi ne babba a cikin family din, ko kuma wani can daban, ko kuma a'a ba a samu mai sukan ba, ita tana so, manemin yana so, yan uwa suna so, iyaye suna so, a samu wani kuma daga waje ya zo ya soke. Idan ba a samu wannan ba, to sai ga kuma an samu ɗaya da ci yana da wata cuta wanda auren ba zai yi ba. Da haka kuma sai ka ga cewa idan auren aka yi, ita mace sai ga namiji in ta shiga cikin irin wannan hali, mijin ba zai taimaka mata yadda za ta fi daga cikin wannan halin ba, sai shi ne ma zai rika ƙara mata nan tana fama da daman ba ta samun yadda za ta zauna da shi lafiya, a maimakon ya taimaka mata yadda za ta samu wannan warwarewa ta hanyar magani ko ta hanyar wani abu, da sai kuma kullun ƙara mata zai, kullun ƙarawa zai, ta hanyar kin yin magana da ita, ko in zai ba ta abu ma sai dai ba ta ta hannun wani, amma ba ya ba ta kai tsaye ba, ko kin yin fara da sauran irinsu. Amma a waje kuma sai ka je na yabanta, akan samu mushkiloli irin na haihuwa, tunda ita ma haihuwa karuwa ce wanda yake fama da irin wannan larura, to duk wani abu da zai zama ya jawo mai wato ya sa shi farin ciki, ya sa shi munna, to sai ga ya ƙi yiwa ko ya ƙi samu, saboda ita mace gabaki ɗayan ko mafi yawan rayuwarta takan zama rayuwa ce ta aure, rayuwa ce ta gida sabanin namiji, to saboda haka sai shedanu su hana ta jin daɗin zaman auren, su hana ta samun duk wani alheri wanda ake samu a gidan miji. Abin da ya shafi kusantaka tsakaninta da namiji da mijinta ya kasance ta gagara, kuma mu'amala wacce za ta zama madaidaiciya tsakaninta da mijinta sai abu ya zo ya gagara, kuma sannan ba wani wanda zai kasance wato ya taimaka mata, ko da mijin nata ne ba zai taimaka mata wajen ware wannan matsalar ba, meyewa shi mijin ya zama ma shi ne yake ƙara hassala abin, yake ƙara cikurkuɗe abin irin yadda ba zai yi ba, a warware ba, tana son ware wakili ce shi ya yadda da wannan hanyar da za ta bi ta ware wannan lamarin Allah, a halin ita kuma hanyar ita kenan kamar magani da abin da ya shafi alkurani, shi a shi sai dai a tafi asibiti ko kuma a'a sai wajen wani malaminsa daban, ko wani wanda ya yi a halin wannan wanda ya yi da shi ɗin, kuma shi ba zai iya warware wannan matsalar ba da abubuwa da irin wannan, ko ce ba zai taimaka da kuɗi ba, ko ce shi ba ruwansa, ko ma ya hana gaba ɗaya, haka nan kullum su zama a cikin faɗin da faɗa, a cikin rashin zaman lafiya tare da kishiyoyi ko tare da yan uwan miji ko da makauta da sauransu, kuma na miji da mace sukan yi tarayya cewa dukkaninsu in sun shiga irin wannan hali suna da yan uwa mai yiwuwa masu hali ko iyaye masu hali amma sai ga cewa ba wanda zai taimake su taimako irin na kuɗi wanda za su iya warware wannan mushkilolin su ta zama cikin wahala ba wanda zai iya taimaka musu ko da kuwa uba ne ko uwa ko ƴan uwa maza ko ƴan uwa mata ko ƴan su kawaye ko ƴan su abokai ko kuma abokan mukusantan su wanda suke da hali sam ba za su samu taimakon su ba kuma har yanzu akwai inda mace da namiji suka rabu wajen rashin samun hanyar samun dukiya ko samun aiki shi namiji zai kasance yana neman ya samu aiki to sai ga cewa mace ita kuma a gida take galiba sai ga yayi ta kokarin neman wani abu wanda zai samu dukiya ko abin da zai samu aiki ko kuma ya samu wani mukami ko ya samu promotion wato ci gaba ko kuma a'a idan mutane suna bin sa bashi suna akwai wani abu da su matsanta shi dole sai ya bayar amma shi kuwa sam ba za su biya shi abin da yake bin su ba ba za su yi masa abin da yake nema su yi masa ba za ga waɗansu mutanen shi ne ma ya yi musu hanyar samun wannan halin da suke ciki a yanzu wannan mukamin da suke ciki ko wannan dukiyar da suke da ita ko kuma wannan halin na ɗaukaka da suke da shi wanda kowane ɗaya zai iya taimaka masa ya warware tunda shi ma ya taimaka musu a san da ba su da shi amma sai ga samsam ba za su taimaka ba samsam kamar ma munna fiye da wannan halin da ya shiga to Annabi Ayyubu alaihi salam shi da Allah ta'ala ya dora masa irin wannan hali a inda Allah ya raba shi da komai na sai da ya mallaka da dukiyarsa da lafiyarsa da ƴaƴansa da komai da komai to amma shi sai Allah ta'ala ya dauki alƙawarin cewa shedan ba zai taba hankalinsa ba shedan ba zai shafi harshensa ba ba zai rike harshensa ba ya hana shi yin zikiri ya hana shi yin addu'a ya hana shi yin karatu ba zai shafi hankalinsa ko kwakwalwarsa ba hankalinsa ya gushe ba zai taba zuciyarsa ba kuma sannan ƙarininsa ba zai shiga cikin wannan al'amari ba kowane mutum yana da shedani a tare da shi da kuma mala'ika wato karine guda biyu ne yana da abokai guda biyu mala'ika da shedani shi mala'ika yana umarninsa yana taimakonsa ya yi aiki na alkhairi shi ko shedanin yana kokarin ya batar da shi ya tabar da shi ya rika yin aiki wanda ya kasance ba mai kyau ba to shi wannan karinin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har shi ma yana da shi sai dai shi yayi sa'an nasa ya musulunta kuma hanyar jini yake bi to shi ne yakan hada baki da shedanun na waje waɗanda Iblis ya turo don saboda su gurɓata rayuwar mutum sai ya hada baki da shi saboda haka sai ya rika ba shi labarin halin da mutumin nan yake ciki ko halin da matan nan take ciki saboda haka duk abin da ya niyya zai tuni wannan shedan da yake tare da shi ya sani kuma sai ya baiwa shedanin waje labari idan ya niyya tafiya wacce zai samu alheri sai ya gaya waɗancan na wajen su san yadda za su yi ko su hana tafiyar ko kuma su hana a samu wannan abin in ba su yi galaba da shi a nan ba sai su je wanda zai ba da abin sai su canza masa wato tunaninsa saboda haka idan ya yi niyyar zai je neman aure misali sai ya gaya waɗancan shedanu na waje sai su hana yiwuwar abu haka idan aiki zai nema sai su je su hana wannan abin kuma komai fa da izinin Allah wa ma'am bin dari na bihi min ahadin illa bi izinillah haka nan duk abin da yake nema aiki yake nema a'a wani ilimi ne wani matsayi yake nema a'a yana so ya kyautata mu'amalarsa tare da matarsa ko kuma tare da wata ne to duk sai ya kasance waɗannan shedawai na waje sai su hana aukuwar wannan abin don saboda an gaya musu tun kafin a je a yi wannan abin saboda haka sai su gurɓata rayuwarsa to haka nan yake saboda haka za ka ji mutum yana ce aini na yi mafari duk sanda ne mafarki sai ya kai ya zama kamar ƙanda na ganshi in ne mafarki sai ya zama gaskiya to abin da yake faruwa kenan shi wannan shedani wanda yake tare da mutum to shi ne zai je ya gaya waɗancan saboda haka mutum ya zama ba shi da sirri kenan kowane abu ya kudirce zai yi to sai ya zama cewar waɗancan aljinu sun zo sun hana kuma abubuwan da suke yi din sai mutum ya riga ganin su a mafarki sai ya kuma in tafiya ce sai ya yi mafarkin ba za ta yiwu ba kuma sai ya zama ba ta yiwu din ba don saboda shedan da suke tare da shi sun gaya masa wannan abin a mafarki kuma masu fama da irin wannan larura za ka ga ko duk muhawala da kokarin yin magani sai ga cewa muhawalar ba ta yi ba magani tunda sun ayi annabi ayuba zamu ga matan sa rahama ba inda bata fada ba bata shiga ba wajen neman magani wanda za ta yi wa annabi ayuba alaihi salam amma abin ikitira har sai ta kai ta ga zuwa wajen boka wanda har annabi ayuba ya rantsa ya ce to tunda ta je wajen boka fa sai yayi mata bulala dari shine Allah ta'ala yake idan ya dauki tsintsiya ma ya dace ta da ita to shikenan ba sai yayi kafara ba yadda annabi ayuba ya warke daga cutar sa ya kamata miji koma koya komaye ga Allah subhanahu wataala da kansa ya kasance yana yin addu'a addu'ar da yayi iri biyu ce daya yace masaniyar rurru anta arhamur rahim Allah gashi cuta ta shafe ni kuma kai ne arhamur rahim daya kuma yace masaniyar shedanu binisu bin wa'aza shedan ya shafe ni da wahala da kuma cuta da azaba sannan kuma gashi yana yawaita ibada yawan sallah yawan zikir ga hakuri ga kuma neman maganin da ikhlasi wato a wajen Allah kawai yake neman maganin sa shi ba a wajen kowa ba ba a wajen boka ba Allah ta'ala kuma ya warkar da shi da wannan addu'a ba wai da wani magani da ya sha ko da wani itace da ya ci a'a addu'a ce ta warkar da shi kuma bai nemi taimakon shedanu ko da kansa ko kuma ta kan matarsa ba taimakon Allah kawai ya nema kuma bai nuna raki ba kuma bai gushe ba a kodin shi ya yadda da Allah ya amince da Allah duk da wannan halin da ya shiga addu'ar da yi akwai ismul azam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani yana cewa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin yace wannan fa yana roƙon Allah ne da ismul azam saboda haka a gaya masa ga arhamar rahimin nan ya fuskanto shi yana so ya karbi addu'ar da ya faɗa abin da yake so Allah ta'ala bai warkar da shi kai tsaye daga yin addu'a kawai shikenan kawai sai ya warke ba a'a sai da ya kawo wani dalili inda yake urkub bi rijlika haza mughtasilun ba'da mushra sai da Allah ta'ala yace yayi amfani da ruwan sanyi kuma sannan ya buga kafarsa ya bigi kasa da kafarsa bai ce da hannunsa ba bai ce da kansa ba bai ce da sanda ba kuma sannan yace bugawa zai bai ce taba ba ko shafa kowanne akwai dalilin da yasa Allah ta'ala ya ka saboda akwai wani abu da Allah yake banci wannan musun ko wannan gabar da wata albarka ta warkarwa sannan yace sha zai yi kuma yayi wanka sannan kuma ya zama ruwan ya zama mai sanyi ba mai zafi ba saboda cuta ce ta aljannu aljannu kuma an halice su da wuta to ka'ida da kishiya ake yin magani tunda shedan zafi ne to maganin sa zai karance sanyi mun dade muna wannan bayani akan cewa akan yi magani da kishiya kuma sannan mutane su kance ai jiki na zafi kaza kaza to ai shedani an halice ni da wuta dole in dai ba wata hanya Allah ta'ala ya bi ko kuma a'a ya kasance jikin ya hana zafin shedani tasiri ba to babu abin ayi da zai hana mutum ya kasa jin zafi a jikinsa kamar zafi kamar na zazzabi ko kuma wani zazzabi kamar jin zafi a cikin jiki ko jin zafi kamar barkono a cikin jiki irin yadda idan an sa hannu ba za a ji zafin ba amma kai kana jin zafin a cikin jinka saboda haka zafi me yasa Allah ta'ala ke sha kawai zai me yasa yake wanka zai kowanne akwai dalilin da yasa Allah ta'ala yace ai haka din saboda haka magani yadda aka ce ka sha haka za a ce in an ce sha za ka yi to shan za ka yi in an ce ka ci kaci in an ce ratayawa zai karata in an ce karkashin fulu ka sa karkashin fulu kowanne akwai dalilin da yasa akan faɗi haka kuma za mu ga cewa annabi ayyuba cewa yayi masaniyar shaytanu shaytan ne ya shafe ni bai ce Allah ba a wani kuma magana da ya har yanzu yace masaniyar gurgu cuta ta shafe ni cuta ta kama ni duk wannan abin da ya kasance kyakkyawa sai a danganta shi da Allah wanda ba kyakkyawa ba sai a danganta shi da wani abin daban wanda shine dalili ya halatta a ce shedan ne ba a ce Allah din bane saboda sarkakewa Allah subhanahu wataala saboda kuma a nuna mana har yanzu lallai shedanu gaskiya ne kuma suna da tasiri irin wanda Allah ta'ala ya ba su su cutar da duk wanda suka ga dama in sun samu damar yin haka kuma idan da a ce kariya da tsari da yawan ibada da tsarki da kusanci da Allah zai hana shedan ya cutar da wani to da annabi ayuba shedan bai cuce shi ba saboda kowanne akwai irin bangaren sa, amma wanda ya kasance yana tare da Allah yana neman taimakon sa, yana neman tsarin, to sai ga Allah ya kare shi, koda abin zai zo sai zo masa da sauki. Insha Allah zamu ci gaba da bayani wannan irin nau'i na illa wanda shi ya gama a duniya ya zama ruwan dare, saboda mutane manya-manyan gaske waɗanda sun fi karfin komai kuma an ƙara da su sun yi taimako, amma sai ga su kuma irin wannan larura ta same su kuma sun rasa wanda zai taimake su, su ba abin su nemi taimakon ba, sun fi karfin neman taimako, kuma ba wani wanda Allah ta'ala zai kimsa wa sanin suna cikin wannan hali ba zan yi taimake su. Saboda haka ni a iya sani na ni ne kadai na gano wannan matsala, kuma ni kadai a iya sani na san hanyar warware wannan, dan ku ba za ka je ba wani tafi a duniya za ka budo ka samu wannan bayanin na Annabi Ayyuban ma tukunna dalla dalla kamar irin yadda muka fitar da shi, kuma ballanta na kafin mu fahimci wato kissar Annabi Ayyuba din nan mun yi shekaru halalaci a ce kamar shekara 10 mun san wannan matsalar, kuma muna kokartawa da izinin Allah wajen wareta, kuma duk wani abu da za a yi tsammani wani ya ce ai san mu ne, wani ya ce aljanu ne, wani ya ce kaza ne, amma da za a dauko da za su ba da maganin irin nasu na san mu ko na aljanu sai ka ce ba zai yi ba, da za a karance alkur'ani miliyan nawa cikin ikon Allah sai ka ce ba shi bane, shi magani kamar dan mukulli ne ko ya ya saba ba zai bude ba, da kuma za a ce to a karanta ayati kursi miliyan kaza sai ga shi ma ba zai ba, bari a tafi Makka a je ayyu addu'a a je ayi dawafi a sha ruwan zanzan ayi, da sai ga cewa duk wannan bai ba, saboda ba anan Allah ta'ala ya sa maganin ba, ba ka ganin Annabi Ayyuba ka ce aka ce kawai ya biji kasa da kafarsa kawai shikenan, kawai ya shaye wanka magani kenan, da wani abin yayi ai an yi wani abin bai ba, amma da aka fadi maganin aka yi shi kuma kamar yadda Allah ya ce shikenan kawai sai ya samu lafiya, duk abin da ya rasa aka dawo masa shi kuma aka ninka masa. Saboda haka muna yi wa masu irin wannan larura albishi, duk sanda aka ce fa wannan abin ya gushe, to duk abin da ka rasa na dukiya, duk abin da ka rasa na ilimi, duk abin da ka rasa na mutane, na jama'a, na jin daɗi, na mukami, za ka cewa kuma Allah ta'ala ya zo ya yi maka kuma ya ninka maka fiye da wanda da kai kake sari za ka samu, ko fiye da wanda ka samu ya zo ya lalace. Da dama suna da komai da komai amma abin ya zo ya lalace ba su da shi, duk Allah ya dawo musu, amma sai sun yi hakuri irin na Annabi Ayyuba sun koma ga Allah subhanahu wataala, kuma sannan cikin ikon Allah sun samu irin abin da Allah ta'ala ya dan sanar da mu game da ware wannan mushkila.
To kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema: 0803552958, 0803552958. Bana a cina su duniya hasana kan wasu al'ashirati hasana وكنا عذاب النار وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربي كريم الجامع سبحانه السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.